Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 4 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Hawwa da kanun labarai.
A jiya Lahadi, dubban masu zanga-zanga a Niger sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere, suna kira ga kasar Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakaranta daga kasar. A jiya Lahadi, kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso. Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da aka aika mata mai ɗauke da sa hannun fitattun mutane 170 a duniya game da batun shari'ar da ake ma Muhammad Yusuf katsalandan ne kawai daga waje da ba a buƙatar shi.
To, kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa watanni uku bayan da kamfanin matatar man Najeriya NNPC ya kaddamar da tashar wutar lantarki mai amfani da iskar gas a birnin Maiduguri bisa umarnin shugaban kasa na lokacin Muhammadu Buhari wanda ya kaddamar da kansa, har yanzu tashar ta kasa baiwa birnin wuta.
A rufe kura ne da gudu an yaudari shugaba Buhari, wannan a yaudara aka masa yi, mu da mantincin mun san cewa kai yaudara ake.
Za kuma mu sake kawo muku rahoton zanga-zangar da 'yan Niger mazauna Ghana suka yi kan halin da ake ciki a kasar. Kamar kowace safiyar ranar Litinin, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumal ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Lahadi, dubban masu zanga-zanga a Niger sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere, suna kira ga kasar Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakaranta daga kasar, kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulki a watan Yuli suka nema. Allah wadabar Faransa, Faransa ki fice kawai, abinda masu zanga-zanga suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rirawa da aka rika ji a wurare daban-daban na zanga-zangar a birnin Yamai tun bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli. A ranar Juma'a, jagororin mulkin sojin na Niger sun rika jefawa Faransa kausasan maganganu inda suka zarge ta da tsoma baki cikin abin da bai shafe ta ba na goyon bayan hambararren shugaban kasar. Tun a lokacin ne dubban mutane suka shiga zanga-zanga a wani shatale-tale da ke kusa da cibiyar sojojin kasar ta Niger inda sojojin Faransa suke da sansani. Wato, dangantaka ta yi tsamini tsakanin Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka kuma abokiya tafiyar ta a yakin da take da masu ikirarin jihadi sakamakon yadda Faransan ta tsaya a baya, wato a bayan hambararren shugaban kasar Mohamed Bazoum. A ranar 3 ga watan Agusta ne gwamnatin sojin ta bayyana janyewar ta daga yarjejeniyar aikin soji da Faransa da ke da kimanin sojoji 1,500 a kasar ta Niger. A jiya Lahadi, kafofin yaɗa labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na ɗaurin shekara uku bisa laifin haɗin baki. Lauyansu Amir Raisian ya je shaida mujalla da ake bugawa a kullun ta Hamil Han cewa ƙarƙashin hukuncin Najin Bakari da Elmas Muhammadi za su yi zaman kaso na kashi 1/4 na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan waƙafi. Lauyan nasu ya ƙara da cewa za su yi sauran wa'adin na sama da shekaru 5 ƙarƙashin tsarin jika gyara halinka, inda tsakanin za a buƙace su da su ɗaukar darasin gyaran hali kuma za a haramta musu fita daga ƙasar. Raisian dai bai ƙara haske ba akan ko za a iya ɗaukaka ƙara game da hukuncin, bai kuma bayar da wani cikakken bayani ba game da laifin da suka aikata. Tun a watan Satumba shekara ta 2022 ne aka ɗaure 'yar uwar Muhammadi Elahi wadda ta yi aiki a jaridar ta Hamil Han bayan da ta ba da rahoto kan jana'iz kan jana'izar Mahasa Amini mai shekaru 22 da ta mutu a hannun ƴan sanda. Mutuwar Mahasa Amini, yar kabilar Kurdawan Iran, a ranar 16 ga watan Satumba na shekara ta 2022 ta afku ne bayan da ƴan sanda suka kama ta bisa zargin keta dokar sasutura na tsarin musulunci na ƙasar, lamarin da ya janyo zanga-zangar tsawon watanni a faɗin ƙasar. Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da fitattun mutane sama da 170 a duniya suka rattaba mu hannu suna bayyana damuwarsu akan mutumin da ya kirkiro tsarin samar da kananan basussuka domin sana'o'i, ya kuma samu lambar yabo ta Nobel Muhammad Yusuf a matsayin wani katsalandan daga waje da ba a buƙatar shi. Wasiƙar ta yi Allah wadai da abin da waɗanda suka sa mata hannu suka bayyana da cewa ci gaba da cin zarafi a shari'ar Yunus, inda suka yi kiran da a dakatar da shari'ar da ake masa a halin yanzu.
To, an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Bayan lalata turakun wutar lantarki da ɗan Boko Haram suka yi a birnin Maiduguri Najeriya shekarun baya, wanda ya sa birnin mai fama da matsalar tsaro ya shafe akalla shekaru biyu cikin matsalar rashin isasshiyar wutar lantarki, shugaban Najeriya na lokacin Muhammadu Buhari ya umarci kamfanin man Najeriya NNPC ya kafa tashar wutar lantarki mai amfani da iskar gas saboda a wadata birnin da wuta. To, amma kash watanni uku bayan da Buhari da kansa ya kaddamar da tashar wutar a wani biki mai armashi, har yanzu birnin bai ga wutar lantarkin ba, al'amarin da wasu ke ganin yaudarar Buhari aka yi da dai sauransu. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton.
Tsohon shugaban ƙasar shugaban Muhammadu Buhari da ya tattaki zuwa garin Maiduguri don kaddamar da wannan wutar lantarki mai amfani da iskan gas da dora ma hukumar matatan man fetur na ƙasar alhakin aiwatarwa, wanda yanzu fiye da watanni uku kenan ya kaddamar da wannan wutar lantarki. An dai fuskanci matsalar wutar lantarki a garin Maiduguri har na tsawon fiye da shekaru biyu sakamakon lalata turakun wutar lantarki har sau biyu da aka ce an goge Boko Haram ɗin sun yi, wanda hakan ya sa tsohon shugaban ƙasar shugaban Muhammadu Buhari ba hukumar matatan man fetur na ƙasar wato NNPC kafa wannan injina na wuta mai amfani da iskan gas, ganin cewa an ɗibi fiye da shekaru biyu babu wutar lantarki a cikin garin Maiduguri sakamakon lalata wannan turakun wutar lantarkin. A ranar 2 ga watan Maris 2023 ne da aka kaddamar da wannan wutar lantarki a garin Maiduguri, amma har ranar da kamar yau ba a fara amfani da wannan wutar lantarki ba, gama abin da shugaban hukumar matatan man fetur na ƙasar Alhaji Maila Kyari da abin da ke cewa a wancan lokacin
muka bada kwangila aka yi ayyukan da ya tabbata, kuma yau Allah ya kawo mu ranar da yanzu wannan injin din Allah sa ta tashi, kuma za ta bada kilowatt 32, kuma nan zuwa ba da dadewa ba za mu cika ta zuwa ta zama 50, ma'anar shine kusan isassun duk yadda abin da ya faru garin nan za a samu ta.
Su ko al'umman birnin Maiduguri sun kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu ne da sanata Kashin Shatima wanda kuma dan asalin garin Maiduguri ne da su yi wa Allah su binciki batun wannan wutar lantarki dan a kawo musu dauki game da yawan dauke kin wutar lantarki da ake yi a jihar, gama abinda wasu suke cewa
gaskiya akan wannan wutan sai dai mu ce mun gode Allah, amma sama take ƙasa take, an ce mana an kaddamar, kuma gaskiya bamu ga wutan ba dan nefan ma muna dan samun shi jifa jifa. To, shine muna kira ga sabon gwamnatin da ta shigo don Allah don Annabi ta taimake mu mu ƴan Borno, don gaskiya muna da wahala wuta ta taimake mu ƴan Borno nan ta duba matsalan wutan nan me yake kawo tafiyan yana tafiyan hawainiya. Saboda haka muna roƙon gwamna da mataimakin gwamna kan mataimakin shugaban ƙasa da shugaban ƙasa, kamar shi mataimakin shugaban ƙasa ai ɗan Borno ne, ya kamata a ce shi zai dan sa kwazo ya bincika
kaddamar da wuta na gas plan. Mu muna gari kaman an rufe kura ne da godo an yaudari shugaba Buhari, wannan ai yaudara aka masa yi, mu da mun tuntun mun san cewa kai yaudara ake, saboda inda ba yaudaran sa bai kamata a ce ya zo ya kaddamar da wannan abun. Yanzu bayan tafiyan sa yau mun doshi wata uku muna cikin wata na hudu babu zancen wuta a cikin Maiduguri.
To, assalamu alaikum. Gaskiyar magana shine muna godiya ma tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari abun da ya kaddamar a cikin Maiduguri, wato abu ne zaka zo na ka shi Maila Kyari dan jihar Borno, gwamna dan Borno ne, amma wannan abun an ki a fito a ga mutane gaskiyan al'amarin abin da yake tafiya a cikin wannan abu daga haddar ya hadu a cikin Maiduguri to muna zaton kwana uku ko hudu ba wuta babu wuta kwata kwata ana yin abu kar dai mu ji kunya ga na gwagwala da ya do hanya kar mu ji kunya jama'an Borno yazo ya zamana wannan wutar lantarkin wayan su wuri mu je mu gani ba dai mu ba su yi kokari mutanen Borno tunda mutumin nan ya bada komai shi mele kyari ya tashi ya tsaya ya tabbatar cewa wannan abun tun ana da dama an gama shi saboda mutanen Borno ba za su manta da abin da in aka zo fa ba a yi nasara
matsalan karancin wutar lantarki dina ɗaya daga cikin matsaloli da ake fama da shi a garin Maiduguri da kuma mun da harkokin tattalin arzikin baya da ya jefa mutane cikin halin gaganigayi da yanzu hakan ke cikewa da kukawa game da wannan matsala Haruna Tautabiyu Buryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Tare da Haruna ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hawwa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya
Daga cikin shugabannin duniya da suka aike ga wasika zuwa ga shugaban na Bangladesh akwai wato tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohon sakatariyar gwamnatin Amurka Hillary Clinton da tsohon sakatariyar janar na Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon da fitattuwa bangaren shakatawa zababbun jami'ai yan kasuwa da shugabanni na kungiyoyin farar hula da sauransu wasika da aka aike ta zuwa ga Prime Minister Sheikh Hasina tarab wato an buga ta a mujallar New York Times na ranar Alhamis a cikakken shafi guda inda ta bayyana damuwa game da barazana ga demokradiya da haƙƙin dan adam a Bangladesh a lokacin da babban zaben kasar ke tafi a watan Janairu Wata cibiyar lafiya da ke Khartoum babban birnin kasar Sudan ta shaida a kamfanin dillancin labaran AP cewa wani bom da ya fada kan gidajen mutane ya kashe mutane biyar kwana guda bayan da wani harin makami ta sama ya kashe akalla mutum 20 a garin da ke yankin kudanci mazauna babban birnin da yaki ya kace-kace da shi sun sanar da cewa ko a jiya Lahadi garin ya sake gamuwa da karar har-haren makaman atilari da rokoki da aka rika harbawa a wata na biyar da aka kwashe ana yaki tsakanin sojojin kasar da dakarun katta kwana wata sanarwa da ta fito daga wani kwamitin kare kai mai makwabtaka ta bayyana cewa ya zuwa yammacin ranar asabar kimanin farar hula 20 ne suka rasa ransu kwamitin na daga cikin kungiyoyin sa kai da kan shirye zanga-zanga kara wato mara baya ga samar da dukkan karadiya wanda a halin yanzu ke taimakawa iyalai da yaki ya rutsa da su
To a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai Ghana inda za mu sake kawo muku rahoton zanga-zangar da yan Niger mazauna kuma su suka yi ta buƙatar Faransa ta fice daga ƙasar Niger da dai sauransu. Hamza Adams gare ka.
La patrie ou la mort? La patrie ou la mort?
Wasu al'umman Niger kenan yayin da suke zanga-zangar lumana na jaddada bukatar da Faransa ta fice daga kasar ba tare da bata lokaci ba. Masu zanga-zangar dai na rike da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka. Faransa ku fice daga kasar Niger tare da sojojinku. Faransa ku daina tura ECOWAS domin ta kai hari a Niger da dai sauransu. To sai dai wasu kuma sun ringa kada tutucin jamhuriyar Niger dauke da hoton shugaban sojojin da suka kifar da gonatin Bazoum wato Abdulrahman Chiani masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar babban masallacin Juma'ar birnin Kumasi biyo bayan kiran da wasu kungiyoyin farar hula dake adawa da kasancewar sojojin Faransa a kasar dake yammacin Afirka suka yi Adnan Muhammad na daya daga cikin waɗanda suka yi tsokaci yayin zanga-zangar inda yake cewa suna tare da sojojin da suka yi juyin mulki
mu mutanen Niger da muke rayuwa cikin kasar Ghana muna goyen bayan sojojinmu 100% ko kuma musamman tafiyar da ake bukata ta Faransawa dake ciki tare da sojojin su ambassador France da shi da sojojin shi dake cikin kasar Niger da ba su mana wani amfani. Yau gwamnatin da ke kai yanzu ta mai girma General Tani ya daure da Allah wanda aka saukar da su dalilin zaluncin su da yake faruwa da kin gaskiyar su da cutar al'umman Niger a daure a hukunta mana su gwalgwadon iyayen da ka'idar hukunci ta kama. Yauwa ba Niger tun da suka fara yau shekara nawa kenan mine ne bamu gani ba minan mu ne bai mutu ba ummomin mu sun mutu yayin mu sun mutu annun mu sun mutu matan mu sun mutu kakannin mu kowa da kowa ya mutu abin da yake faruwa bai rage ba an kawo mana sojoji wai za su taimaki sojojin mu wajen cimma ƴan ta'adda amma gaskiya ba haka bane ba yau ba ka ga ba an ce wai an fita mission tare da France su ne mine ne amfanin su idan ba sa fita ba ni ban ga amfanin su ba dan inda an ce sai dai no military salama su kare za su fita sojojin mu kare za su fita su je su fast da yan ta'adda shi da ban ga amfanin barkan ba ban ga amfanin su ba idan su ba su fita ba idan su ba su fita ba su je su taimaki sojojin nan su yi su jiragen nan da aka kawo su yi su kayan fadan su nan da suka kawo dan su dan a yaki sojojin yan ta'adda idan sojojin Faransa ba sun yi amfani da su ba dan cimma burin yan Niger shi dai wallahi ba su da amfani saboda haka su bar mana kasar mu su bar mana kasar mu.
Faransa na daya daga cikin kasashen da ke yaki da ƴan ta'adda a kasar Niger mai fama da matsalar rashin tsaro har in sojojin Faransa suka fice daga kasar shin za a iya samun saukin matsala na ta'addanci a kasar wannan ne tambaya da Naima Umar Sanda Ahmad sharhi kan al'amuran tsaron yau da kullun da ma diplomasiya
yan Niger suna son su mallake arzikin garin su ko ta yaya wata daure mata'addanci cikin ba Faransa ba Sarkozy inda yake sarauta as prime minister da shi da wayan su sun ka taimaka an ka tura Gaddafi kai mulki a ce Libya ta balafunce wannan ya haifi abin da muke ganin cikin Sahel shi ya suka koma sun ka ce za su yi taimako kuma inda karfin kayan yaki ne sun fi don ta'addanci har yau abin na nan ina gudana shi wannan su amfani da suke samu su ba su jinya kiyo suna ba san ironiyan mu suna yi cewa sun bar su cikin hali kakari da shi in so da sun samu fahimtar hali da suke ciki bari lailaham a ci gaba a ganin a da wannan kuma zai a
ce dai ba wannan ne karon farko da al'umman Nijar mazauna Ghana suke zanga-zanga ba a makon da ya gabata ma sai da wasu su suka yi zanga-zangar lumana a kira babban birnin kasar amma na bukatar da a maido da mulkin kasar a hannun farar hula. Nijar ce kasa ta uku a yankin Sahel da ta bukaci Faransa ta fice mata daga kasa bayan Burkina Faso da Mali da ke makotaka da ita. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
To a gaida Hamza yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi shirin da ke bibiyar karin take haƙƙin bil'adama. A yau ma muna jihar Yobe kan zargin da wasu matasa suka yi na cewa gwamnatin jihar Yobe ta sake su zuwa gidan yara bayan barazana fita zanga-zanga kan taɓarewar harkokin ilimi a jihar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kumar Bello Jana ya ce an tura kiyarsa gidan yara suka yi ta zaman jiran shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da ƙararsu ba. Matashin wanda yake nema a kalle nuna duniya an take masa ƴanci ya ce gabannin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara harkokin ilimi a jihar. Bello Adamu Jana ya ce sun rubuta takardu da mika su ta hukumomin da suka dace dan sanar da su shirin gudanar da zanga-zangar lumana a Damaturu. Kotsam gabannin zanga-zangar sai ƴan sanda suka kama su har da ajiye su a gidan gyaran hali. Lamarin da ya samo asali ne lokacin da wasu suka kafe shugabannin al'ummar jihar tare da rubutun batunci a jikin hoton. Ga dai matashin kwamarar din da bakin sa.
Eh to wai su suna kallon mutane wato suna kallon kaman cewa wato jihar ta shiga wato wani abu da ma ya kamata a yi mata irin zolaya na wannan fotunan shi ne dalilin da ya saka wani ya shirya wannan hoton ya saka ya aka fara sharing nashi a Facebook cewa Yobe a hannun ƴan sari
to ina ji da
gani ne kuma da ya saka kuma sai hoton ya dan yi trending a wannan time din. To ni in particular ban yi posting wannan photo ba. But amma akwai mutane da yawa da suka yi posting waɗannan hotuna din a internet. To ni ban san dalilin da yasa aka zo aka kama ni ba, saboda tunda an ce waɗanda suka yi fabricating picture din su ake nema, da wanda suka yi posting su ake nema. To ni me ya kawo ciki da ni a ciki ke ne fara zargin cewa ko protest da muka shirya za mu yi ba mu samu muna shirye-shiryen za mu yi, ko shi ne ya jawo wannan dalilin da ya sa ni na shiga cikin wannan abu.
Su waye ne suka kama ka?
Da ni da shi Ali M. Ali da ba na Raul Crack ne suka kama mu.
Su waye ne Crack?
Akwai police da ake kira Crack, su ne suka zo suka kama mu, suka kai mu office nasu suka yi mana bincike. Amma su sauran yara din naji daga baya an ce an kakkama mutane da yawa da suka yi posting photo din, but an ce mun a area command suka yi cases nasu wanda su bai kai su prison ba, bai kai su ko ina ba. So amma mu namu gaskiya an kai mu prison, mun yi watching trial na kwana 17 sai aka samu bailin mu.
Yanzu kuna zaman baili ne ko an take
ku? Yanzu haka muna zaman baili ne.
Mene aka faɗa, wani caji aka muku da aka kai ku kotu?
A'a, ai abin da aka yi mana ranar Lahadi ni da aka kama ni da naje ni washe gari Monday aka karɓa court order, remain order, aka tafi da mu prison, ba mu je muka tsaya gaban alƙali ba.
Wato ba ma waye ba da bailin ku? Yan sandan ne ko kotu ce ta ba da bailin ku?
Tunda an karɓa remain order an je an ajiye mu, so still lawyer mu ya zo ya shiga, saboda ka gani ina fighting PDP ne. So sai fighting PDP ta dauka lawyer.
Kai dan adawa ne kenan?
Ni dan adawa ne. Sai fighting PDP ta dauka lawyer ta ce je kokarin ai bailin mu. So aka yi cikuci ku first week ba a samu ba, second week ba a samu ba, sai da aka shiga third week da kuma taimakon yan uwa family da sauransu aka yi ta shige da fice a third week aka samu bailin mu. So tunda kaga kotu ne ta tura mu a wajen trial, still through kotu ne muka je aka karɓa bailin mu.
To abinda zan ce a nan, me za ka ce kai ka yi wannan abun ne saboda ke ɗan PDP ne, saboda kana adawa da gwamnatin APC ta maima lagu ne, ko menene a gaskiyar abin da ya faru?
Gaskiya ni abu guda biyu nake ɗaukar shi. Na farko ni ɗan PDP ne, ina ganin cewa adawa ta ce ta jawo wannan abun.
Sannan na biyu kuma ba wai ta jawo kai kanka abin da ya sa yanzu inda ce gwamnatin PDP ke mulki a Yobe, sai ka zo ka gaba a yi gyara a secondary ba, ko me za ka yi barazanar za ku yi zanga-zanga ko ya za ka yi?
Wannan zan yi barazanar yin zanga-zanga, saboda ni zuciyana wato gaskiya nake nema, ba wai dan ina PDP wai a ce ko PDP ne yau take mulki, idan ba ta yi daidai ba zan ce ba ta yi daidai ba, shi yasa ma sunana Comrade ɗin.
Yanzu ne korafinka menene mai take kuka da aka yi maka wanda baka ji daɗi ba?
Gaskiya ban ji daɗi ba, saboda idan har ban kashe wani ba, ban fuda wani ba, ban sata abun wani ba, za a zo a min wannan treatment ɗin, a zo a ɗauke ni rana ɗaya a je na yi kwana ɗaya station, kwanan sauro na washe gari, na ƙara tafiya prison na je na yi kwana 17 na dawo gidana. Wato wannan abu ya mun bakin ciki sosai sosai matuƙa, ban taɓa tsammani a dare ɗaya a dalilin wani abin da ni ban yi shi ba zai jawo mun har na je ni a watin trial.
To kamar yadda watakila aka saurara a makon da ya gabata, filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin hadimin gwamnan jihar Yobe, Dr. Sharif Almuhajir, ne ya kai ƙarar matasan wajen 'yan sanda, har ma ya ba mu dalilansa na yin hakan.
Dr. Sharif Almuhajir, kai ka ɗauki mataki a matsayinka kai kaɗai ne, don an ce abun hada hoton shi gwamnan jihar Yobe mai malabu ne ya ce.
To shi ne girma gwamna, ka san dai mutum ne wanda shekara huɗu da suka wuce wancan shekaran an yi ta yi masa irin wannan wulaƙancin, kuma yana haƙuri, yana juriya, yana kau da kai, kuma baya cewa komai. Saboda haka wannan karan da aka yi, ni dai a ra'ayina, ni ba zan nemi ra'ayinsa ba. Ni a matsayina na ni kaina, ni ma ɗan adam, ina da hurumi na, ina da hurumi in kare kaina. In an saka hoton shi ya ga cewa shi ba zai damu ba wannan ra'ayinsa. Amma ni a nan ina magana ne akan ni kaina da iyalina da 'yan uwana da mutuncina. Shi ya saka ni bai saka ni ba. Kuma har gobe ranar yau ɗin nan ni gwamna bai kira ni ya ce min in je in saka a kare wani ba. Amma fa ya sani cewa ni ba zan kyale ba saboda ya sani na san ya karanta na ce ni kenan ne haƙƙi saboda haka lokaci yayi da zai bar mu saboda ni da gani ba adalci bane a shugaban mu ya hana mu kare kanmu lokacin da aka zarge mu zargi ne wannan ya kamata mu kanka gaskiyar magana ba shi ya saka ni ba amma na sani cewa akwai waɗanda ƴan uwana wanda su ma suka ji wannan abin suka ji bai musu dadi ba akwai wanda kwata kwata ba shugabanni bane a gwamnatance me ya saka za su saka sunansu a ce suna tarin dukiyar al'umma how
Kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe Dr. Muhammad Sani Idris ya saurari cikin ciki da gaskiya kan korafin matasan karkashin Bello Adamu Jana na rashin gyara makarantu musamman wata makarantar sakandare. Kwamishinin ya nemi shigowa shirin da buƙatar a miƙa lambar sa ga matasan don su gana da shi.
Sunana na Dr. Muhammad Sani Idris ni ne kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe. Wannan gaskiya ni ina ganin kishi ne na gari amma sun kauce hanya da ya kamata su zo su same mu mu tattauna sun ce sun rubuta takarda amma lambar da suka saka a kan wannan takardar jiya da aka yi a kira ba a samu wayannan mutanen suna tuna cewa a duk Najeriya babu state guda ɗaya da take gwamnati take biyan kudin waye kudin neko 100% ta jihar Yobe suna tuna da wannan suna tuna da cewa mai girma gwamna ya yi training din malamai saboda 12,000 a cikin shekara 14 din nan saboda inganta musu yadda suke iya koyarwa sun ji labari cewa mai girma gwamna shi ne yake biyan kudin yaran Yobe su yi karatu a wa'insu makarantu kamar su science technical a Sokoto kamar su tulip a Mamudo kamar na makarantu da haka na wanda ba na gwamnatin Yobe ba wanda gwamna ne yake biya waɗannan yaran sun yi godewa gwamna ana misali da sama da littafi 200,000 da ya raba domin yaran su yi karatu waɗannan yaran ana misali sun tuna kamar cewa gwamna yana ba da kuɗi ana extension program inda ake tara yara sama yaran SS3 gaba ɗaya a koya musu karatu waɗannan yaran suna tuna cewa ana misali da yoban aka yi jarabawa a cikin yara 14,000 yara 100 ba sa fice 200 ne da suke samu 5 credit including English and math amma yau ba ra jaraba da muka yi wannan ta bana bata gama fitowa ba ita ma ta banan yaran suna ta sata a social media cewa bara a cikin yara 14,000 da muka da suka rubuta jaraba 7,000 duk gaba ɗaya sun samu 5 credit including English and math
Masu raro da yadda Allah wannan shiri zai miƙa lambar kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe ga su matasan da suka shigar da wannan korafi domin a zauna tare da samar da mafita ga wannan batu mai matukar muhimmanci ga al'ummar da ake shugabanta. Sai a tsare mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu amadadin Nasara da Mehika da ke birnin Abuja daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashin kuma ke cewa mu kasance lafiya.
To gaida da abban Iro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a takaice.
To Ibrahim a takaicen a jiya Lahadi ne dubban masu zanga-zanga a Nijar suka gudanar da gangami a ranar ta uku a jere suna kira ga ƙasar Faransa wadda ta yi wa ƙasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakarunta daga ƙasar kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulki a watan Yuli suka nema. Allah wadan Faransa ke fice kawai abinda masu zanga-zanga suka rika fada kenan a waƙe-waƙen da suka rika rerawa da aka rika ji a wurare daban-daban na zanga-zangar a birnin Yamai tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. A jiya Lahadi kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na ɗaurin shekaru uku bisa laifin haɗin baki. Lauyan nasu Amir Rusiyan ya shaida wa mujallar da ake bugawa a kullum ta Hamilhan cewa a ƙarƙashin hukuncin na Jin Bageri da Elnaz Muhammadi za su yi zaman kashi ɗaya bisa huɗu na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan kurkuku. Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da fitattun mutane sama da 170 a duniya suka rattabawa hannu suna bayyana damuwarsu akan wato mutumin da ya ƙirƙiro tsarin samar da ƙananan ba su suka domin sana'o'i ya kuma samu lambar yabo ta Nobel Muhammad Yusuf a matsayin wani katsalanda ne kawai daga waje wanda ba a buƙatar shi wasiƙa ta yi Allah wadai da abin da waɗanda suka samu ta hannu suka bayyana da ci gaba da cin zarafi a shari'ar Yunus inda suka yi kiran da a dakatar da shari'ar da ake masa
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato bakwai kenan kuma agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu Malam Zubair ni Ibrahim Kalamaki Garba ke muku fatan alheri wassalam.